ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا أنقوى نامن قيسوة الدين المسلمتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kaddare haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na tarayya dake garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma a wannan yammaci na litinin goma ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wacce ta yi daidai da goma ga watan Maris na shekara ta 2025 miladiya. Gabanin mu shiga tafsiri, muna da tambaya da kuma bukatu daga gurin wasu daga cikin ƴan uwa mahalarta wannan majalisi namu. Mai tambayar na cewa assalamu alaikum. Wa alaikumus salam. Fatan malam ya sha ruwa lafiya, Allah ya sa haka, amin. Tambaya ta ita ce, shin maniyi najasa ne? Idan najasa ne, to ɗan adam yaya yake? Idan kuma ba najasa bane, to me yasa idan ya fita a jikin mutum ba zai yi sallah ba har sai yayi wanka? Dan Allah malam amin karin bayani bisalam. To dangane da mani, shin najasa ne ko ba najasa bane, malamai suna da maganganu guda uku ƙarƙashin wannan tambaya taka, wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyya Allah madaukakin sarki ya masa rahama a cikin littafinsa Majmu'ul Fatawa ya nakalto mana ra'ayoyi guda uku na malamai dangane da maniyi. Ra'ayi na farko suka ce maniyi ba najasa bane. Wanda suka tafi da wannan fahimtar akwai Imamu Shafi'i da Imamu Ahmad a magana wacce take mafi shahara cikin maganganunsa. Imamu Ahmad yana da ra'ayoyi guda biyu, amma mafi rinjaye shine mani ba najasa bane. Kenan Imamu Shafi'i ya tafi kan cewar mani ba najasa bane. Haka nan Imamu Ahmad a ra'ayi wanda yake mafi rinjaye shi ma ya tafi kan cewar mani ba najasa bane. Sai kauli na biyu wanda a kansa ne Abu Hanifa ya tafi da kuma ra'ayi na biyu na Imamu Ahmad. Dan Imamu Ahmad mun ce yana da ra'ayoyi guda biyu. Wancan na farkon shine mafi shahara. To wannan na biyun kuma da shi da Imamu Abu Hanifa sun tafi kan cewar mani najasa ne, amma ba najasa mai nauyi ba. Dan najasa kala-kala ce. Najasa ta kasu kashi uku. Akwai najasa wacce take mai nauyi, ita ce wadda wankewa ɗaya baya wadatarwa. Shine lallagi na kai, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab, idan kare yayi lallagi a cikin kwanan dayan ku, ma'ana ya tsoma baki ya kada harshensa, to wannan kwano ba za a yi amfani da shi ba har sai an wanke shi so bakwai. Wankewa na farko za a wanke da kasa, to kaga wannan najasa ce mai nauyi ta yadda wankewa ɗaya biyu uku ba za su wadatar ba. To akwai najasa tsakatsakiya, ita ba mai nauyi ba, ita ba sakwa-sakwa ba, ɗan ƙarama, ita ce normal najasa da muka sani, fitsari, bayan gari, jinin al'ada, waɗannan duka najasa ce wacce take tsakatsakiya wadda in aka wanke so ɗaya ya wadatar. To sai kuma najasa maras nauyi, ƴar sakwa-sakwa, ƴar ƙarama, ita ce madhi. Madhi najasa ce ba mai nauyi ba, shi yasa idan madhi ya ɗiga a suturar mutum ba sai ya sa ruwa ya wanke ba, in ya yayyafa ya wadatar, saboda ba najasa ba ce mai nauyi, kuma ba tsakatsakiya ba ce. Haka nan fitsarin ƙaramin yaro da bai fara cin abinci ba, wanda ake shayar da shi, idan ya maka fitsari jikin suturarka, to nan fitsarin nasa ba najasa ba ce mai nauyi, kuma ba tsakatsakiya ba ce, ƴar sakwa-sakwa ce, maras nauyi, in ka yayyafa ruwa ya wadatar. To shi ne Abu Hanifa Allah masa rahama da Imamu Ahmad a ƙauli na biyu nasa suka tafi kan cewa mani yana cikin jerin najasa wacce take ƴar sakwa-sakwa ba mai nauyi ba, ta yadda idan ya zuba a sitira ya bushe aka kankare ma ya wadatar. Sai suka kafa hujja da hadisin ummuna Aisha Allah yarda da ita, da take cewa ta kasance tana kankare busasshen mani a jikin suturar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da farcenta. To wannan shine kauli na biyu. Kauli na uku kuma wanda akan sa imamuna Malik ya tafi, shine mani najasa ne idan ya zuba jikin sutura dole sai an wanke. Menene hujjar Imamu na Malik? Yace saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umurni ga wanda mani ya fita daga jikinsa akan yayi wanka. To tunda ko aka masa umurni yayi wanka, wannan yake nuna cewar shi din najasa ne. Sai zama hukuncinsa ɗaya da jinin al'ada, wanda in ya fita ga mace ba za ta iya yin ibada ba bayan ya ɗauke har sai ta yi wanka. Ce to saboda haka shi ma mani yana wannan babi ɗin. To ƙauli na farko da suka ce mani ba najasa ba ne, sun kafa hujja da dalilai guda uku. Dalilinsu na farko hadisin ummuna Aisha da muka yi ishara a kansa ɗazuka, wanda Imamu Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa. Take cewa laqad ra'aytuni afruquhu min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama farkan fayusalli fihi, tace na ganni ina kankare shi, me kenan mani, daga sutirar manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama, matukar kankarewa sai yayi sallah da wannan sutirar. Suka ce najasa, in dai najasa ce kankarewa baya wadatarwa. Yanzu ba yadda za a yi jinin al'ada ya zuba a zanin mace ta kankare shi ta yi sallah da shi, dole sai ta wanke. Ba yadda za a yi bayan gari ya zuba jikin sutura a goge a kankare a yi sallah da shi, dole sai an wanke. Suka ce wannan dalili ne mai ƙarfi da yake nuna cewar mani ba najasa ba ne. Dalilinsu na biyu suka ce wannan ruwa na mani ɗin shi ne asali na halittar ɗan adam. Suka ce tunda shi ne asali na halittar ɗan adam, ba zai yiwu Allah maɗaukakin sarki ya sanya najasa ta zamanto asali na halittar annabawa ba, tunda annabawa daga ɗigon mani aka same su. To ba yadda za a yi Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yadda annabawan nan suke da ƙima, suke da daraja a gurinsa, ya sanya najasa ta zamanto ita ce tushen samuwarsu, da annabawa da manzanni da siddiƙai da shahidai ba yadda za a yi matsayin waɗannan bayin Allah gurin Ubangiji, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya asalin halittarsu ya zamanto najasa. Dalilinsu na uku, suka ce abu ne wanda yake sananne, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun kasance a zamanin manzon Allah suna yin mafarki. In sun yi mafarki, mani yana fita ya taɓa tufafinsu. Wannan abu ne wanda ya shahara a cikinsu, kuma ba a taɓa ji annabi ya yi umarni wa ɗaya daga cikinsu da ya wanke suturarsa ba. Alhali mata ya musu umarni su wanke suturarsu idan jinin al'ada ya taɓa. Amma su kuma sahabbansa ba mutum ɗaya da aka hakaito cewar yau ga annabi ya masa umarni dan mani ya zuba a jikin suturarsa, annabi ya ce masa ya je ya wanke kafin ya shiga sallah. Suka ce saboda haka ba yadda za a yi a ce mani najasa ne, tunda ba a samu dalili da ya tabbatar da najastuwarsa ba. Sai tsaya a asalinsa, shi ne tsarki. Kuma in kai dube ga ɗan adam, suka ce yana da karamci, yana da ƙima a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Har ma malamai sun tattauna shin da ɗan adam da mala'ika wane ne yafi daraja gurin Ubangiji. Wasu suka ce ɗan adam, wasu suka ce mala'ika, wasu kuma suka ja suka tsaya. Ba su fifita ɗan adam akan mala'ika, ba su fifita mala'ika akan ɗan adam. To kuma dai yaya ne ne? Tabbas ɗan adam yana da karamci, yana da ɗaukaka, yana da ƙima a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ya sanya asalin halittarta ya zamanto najasa. To ƴan uwa, idan mun yi dube zuwa ga maganganu guda uku na malamai da kuma dalili na kowace magana, cikin maganganun nan guda uku, maganar da zan ƴan uwa su sanya ta cikin addu'a ita da mai gidanta, dangane da abin da suka fuskanta na aurar da ƴaƴansu mata, Allah ya tallafa musu, Allah ya agaza musu, Allah ya shiga cikin al'amarinsu, ya sa su aurar da waɗannan ƴaƴa nasu cikin nasara, su yi su ƙare ba tare da an samu ƙalubale ba. Sai na ƙarshe, shi ma yana cikin mahalarta wannan majalisi namu, shi ma yana neman addu'a gurin ƴan uwa musulmi dangane da aikinsa da ƙalubale da yake fuskanta a aikinsa. Allah ya shiga cikin lamarinsa, Allah maɗaukakin sarki ya tallafa masa. Ci gaba da tafsiri na aya ta 36 da muka fara yi a jiya daga sura ta biyu, wato suratul baqara. Fadin Allah maɗaukakin sarki, fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Wannan bangare ɗan uwa bayani da tafsiri a kansa ya gabata a jiya. Annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa'u, bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce su da su zauna cikin gidan aljanna, ya hane su daga ci daga wata ƴar itaciya cikin itatuwan aljanna. To amma shaitan bai bar su sun zauna sun kiyaye hanin Ubangiji ba, face ya yi kai kawo ta yadda ya ga ya bi hanyar da ya bi don su saba wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan ɗabi'a ce ta shaitan. Shi ne Allah ke ba da labari cewar fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Mun bayyana ma'anar wannan gaba ɗin, cewar akwai ƙira'o'i guda biyu a kalmar fa azallahuma. Galibi ƙurra'u sun karanta da fa azallahuma, ma'anar kuma fa azallahuma shaitan sai ya jefa su cikin aikin laifi. Aikin sako shi ne fa azallahuma, ya gotar da ƙafafunsu a cikin gidan aljannan. Fa akhrajahuma mimma kana fihi, ya fitar da su daga cikin abin da suka kasance cikinsa na ni'ima. daga abun da suka kasance cikin sa na ni'ima, ni'ima ta walwala da daula na aljanna. Wannan fassara ta farko kenan karkashin wannan kira'a ta fa'azallahum ash-shaytan. Akwai fassara ta biyu da ta uku karkashin kira'ar Hamza fa'azalahum ash-shaytan. Fa'azalahum ash-shaytan kamar yadda muka yi bayani a jiya yana dauke da ma'anoni guda biyu. Ma'ana ta farko sai shaytan ya nisantar da su daga umur hanin Ubangiji, daga kiyayar hanin Ubangiji. Maimakon su kiyaye hanin Ubangiji sai shaytan ya nisantar da su daga kiyayar hanin Ubangiji ta yadda suka aiwatar da hanin. Fassara ta uku kuma sai shaytan ya musanya su, ya juya su, ya kauda su daga yin da'a wajen kauracewa hanin Ubangiji da kuma aikata hanin Ubangiji. Waɗannan ma'anoni gaba ɗaya ba su yi karo da juna ba, duka za su fito da wannan mummunan aiki da shaytan ya yi na ganin ya fidda babanmu Annabi Adam alaihi salam da shi da matarsa Hawwa'u daga gidan aljanna. To a wannan gabar ƴan uwa, idan ba a mance ba, mun duba abun da ɓangaren na wannan aya ya ƙunsa guda uku. Abu na farko, ta yaya aka yi Annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa'u suka ci daga itaciyar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hane su su ci daga gare ta. Na biyu, ta yaya shaytan ya rinjaye su, wannan ma duk mun yi bayani a jiya. Sai na uku, tunda yanzu abin da suka yi sun saba wa hani na Ubangiji ko sun aikata hanin Ubangiji, wannan ke nuna kenan sun aikata aiki na sako. Kenan wannan yana nuna annabawa sukan aikata ayyuka na sako. To wannan matsalar ita ma in ba a mance ba a jiya mun tattauna ta. To sai abu na ƙarshe da za mu ƙarƙare bayani a kansa a wannan gaba, wannan na nuna hasada shaytan ga Annabi Adam. Tunda yanzu shi shaytan da yana cikin aljannan nan, makullan aljannan nan a hannunsa suke. Lokacin da ya bijire ya kangare ga umurnin Ubangiji, Ubangiji ya la'ance shi, ya nisantar da shi daga rahama, sai fidda shi daga aljanna. To wannan yasa bayan an sa Annabi Adam ya zauna a aljanna shi da matarsa, sai hassada ta shigi Iblisu ta yanda ya yi ta ƙoƙarin ya ga Annabi Adam alaihi salam wannan ni'ima da yake cikinta ta gushe. Wannan ita ce dama hassada, wannan tana daga cikin nau'uka na hassada. Hassada nau'i ce, wannan na daga ciki. Shine wata ni'ima da Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ma wani, kai bai maka ba, kai ta ƙoƙarin ganin wannan ni'imar ta gushe. Wannan hassada ce aikin Iblisu. Kamar yadda muka yi bayani a jiya, wannan aiki na shaytan Iblis la'anahullah shine sako na biyu da aka saba wa Ubangiji da shi a duniya gaba daya. Sako na farko girman kai, wanda ya fito ne daga shaytan. Shi yasa ba a so ko kadan musulmi ya zamanto akwai wani nau'i na girman kai tare da shi komin kashansa, saboda aiki ne na Iblisu da ya fara saba wa Ubangiji da shi. To sai sako na biyu, wanda shi ma aiki ne nasa da ya saba wa Ubangiji da shi, shine hasada. Saboda haka ba a so musulmi ya zamanto wannan ɗabi'a tana tare da shi ta hasada. Amma kuma ƴan uwa, galibin mutane yana da wahala ka samu mutum goma a cikinsu a ce an samu rabi ba su da hasada. Yana da wahala a an tantance, watakila a samu biyu
in an zurfafa a iya samun uku cikin goma. Bakwai din nan za ka ga kowanne yana da hasada, ɗabi'a ce. To wannan mummunan ɗabi'a ce ‘yan uwa, wanda Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi ɗan Adam da ita, wanda kuma asalinta daga shaitan shi ya fara yinta. Ibnul Qayyim, Allah ya masa rahama, a cikin littafinsa Bada'iul Fawa'id ya bayyana mana ma'anar hasada. Yace bughdhu ni'matillahi 'alal mahsud wa tamanni zawalaha. Abinda ake nufi da hasada shine ka ji kana kyamar ni'imar Ubangiji ga wanda kake yi wa hasada, kai kuma buri da fatan gushewarta. Wannan abinda Iblis yake, shedan ya kyamaci ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi wa Annabi Adamu, na ajiye shi a cikin gidan aljanna. Wannan na farko kenan. Na biyu kuma yayi ta kai kawo wajen ganin ya gusar da wannan ni'imar, kuma yayi nasara ta yadda ya rudi Annabi Adam alaihi salam da shi da matarsa Hawwa'u, har suka aikata abin da Ubangiji ya hane su. Wannan ya zama sababin rasa wannan ni'ima ta zama a cikin gidan aljanna, su sha daga abin da suke so, su ci daga abin da suke so, ba gajiya, ba kosawa, ba duka suna cikin daula da ni'ima. To kaga wannan ni'ima ce Ubangiji ya musu, shedan yayi kai kawo wajen ganin ni'imar ta gushe. To wannan ita ce asalin hasada. Malamai suka ce hasada tana da matakai guda hudu. Mataki na farko da na biyu da na uku, wannan abun muni ne, suna da muni, suna da hatsari a rayuwar ɗan Adam. Mataki na ɗaya da na biyu da na uku ababe ne wanda suke masu muni, masu hatsari a rayuwar ɗan Adam. Amma mataki na hudu abun jinjina ne da yabo. Wato matakai guda hudu na hasada, na ƙarshe na hudu, wannan babu laifi ɗan Adam ya zama yana tattare da wannan siffa ta hasada. Amma siffa ta biyu ta uku, ta ɗaya ta biyu ta uku, ba a so musulmi ya zamanto suna tattare da shi, ko ɗaya daga cikinsu yana tattare da shi. Mataki na farko cikin matakan hasada, in ji malamai, shine kai burin ni'ima da Ubangiji ya yi ma wani wanda ba kai ba, sawa'un ni'imar nan ta duniya ce ko kuma ta lahira. Ni'imar duniya, misali Allah ya bashi wani matsayi, ko kuma ya bashi wadata na arziki, ko kuma ya bashi mulki na wani yanki, sai ka yi fatan wannan ni'ima da Ubangiji ya masa ta duniya ta gushe, ko da kai ni'imar ba ta zo gare ka ba. Misali mutum ne, Allah ya yalwata masa arzikinsa, shi kansa ma bai san yawan arzikin ba, kai sai ka yi fatan ina ma a cewa ne ya zama matsiyaci kamana, ya zama talaka kamana, yanda muke ta faɗi tashin rayuwa, shi ma ina ma abin hannun ya ƙare, duk mu dawo mu zama ɗaya. Da yawa mutane suna da irin wannan, ina fata ina tsammani za ku gaskata. Mutane suna da irin wannan galibi, wanda Allah ya masa irin wannan za ka yi ta fatan a ce ya rasa, a ce babu, a ce ya yi asara. Ta yanda in yi wani asara har daɗi-daɗi za ka ga ana ji. To wannan matakin abun kushewa ne, ba a so ɗan Adam ya zama ya siffanta da wannan. Ko kuma wata ni'ima ce Ubangiji ya yi ma bawa ta lahira, misali mutum ya zama mutumin kirki, idan aka ɗan samu akasi, misali ƙafarsa ta ɗangoce, ai zai dawo ya dawo irin shi ba ustas ba, shi ba kaza ba, shi ba kaza ba, ai ga irinta. Ko kuma ilimi ne da Allah ya ba ma wani na addini, kuma baya ga ilimin yana ƙoƙarin ɗabbaƙawa, yana aiki da wannan ilimin, a ji ana jin ƙyashin hakan, ko ana jin haushin hakan, ko ba a son haka ɗin. To wannan ni'ima ta lahira ke. To matakin hasada na farko shine kai fata, kai buri wata ni'ima da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi ma ɗan uwanka ta duniya ko ta lahira, kai fatar ta gushe ko da kai ba ta dawo kanka ba. Wannan matakin hasada na farko ke. Abun zargi ne bawa ya zamanto ya ɗabi'antu da wannan mataki, ya siffantu da ita. Sai matakin hasada na biyu, kai fatan ni'ima da ubangiji yayi mawa ne ta duniya ko ta lahira ta gushe kai ta dawo kanka idan wadata ne na arziki ya tsiyace kai kuma ka zama mai wadata mai arziki wannan mataki na biyu na hasada ke shi ma abun zargi ne ba a so musulmi ya ɗabi'antu da wannan mataki sai mataki na uku na hasada shine bawa yayi fatan wata ni'ima da ubangiji subhanahu wata'ala ya masa shi da wani su tsaya kunnan doki kar wanan nan ya dara shi in wanan ya dara shi sai ya ji yana jin haushi yana jin bakin ciki yana fatan wanan nan ya dawo su zama dadai in shi bai dara wani ba to kar wani ya dara shi in ko wani zai dara shi to zai na kyashi yana jin bakin ciki yana jin haushi in ba a isa abu ma ya ta kokarin ganin wanan nan da ya fi shi yayo ƙasa wannan shi ma abun zargi ne a shari'a waɗannan matakai guda uku dukansu ɗabi'a ce ta shaytan wanda ba a so kwata-kwata musulmi ya zamanto ya ɗabi'antu da ɗaya daga cikinsu balle ga baki ɗaya guda uku ne to akwai mataki na huɗu na ƙarshe wanda shi kamar yadda muka yi ishara a baya abun yabo ne shine ake kira gibta abinda ake kira gibta shine bawaye fatan wata ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi ma wani wanda ba shi ba shi ma Allah ya bashi wannan ni'imar amma ba tare da ta wani ta gushe ba wani Allah ya masa wadata kuma wadatar da ubangiji subhanahu wata'ala ya masa yana amfani da ita wajen gina lahirarsa sai kai ma kai burin ina ma nima Allah ya mun wadata kamar yadda yayi mawani nima in yi ta kokarin gina lahira ta irin tasa wannan abun yabo ce ba abun kushewa ba kamar yadda yazo cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu wanda aka samo daga Abdullahi dan Umar Allah ya da shi da babansa gaba daya ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la hasada illa fitnataini babu hasada face sai cikin abubuwa guda biyu ma'ana cikin abubuwa guda biyu ko da bawa yayi hasada ciki ba za a kushe masa ba ba za a zarge shi ba za a jinjina masa ubangiji zai jinjina masa amma in ba cikin abubuwa guda biyu nan bane abun kushewa ne abun zargi waɗanne ne abubuwa guda biyu da aka yarje wa musulmi su yi hassada a ciki na farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce rajulun atahu Allahul Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari mutum na farko Allah madaukakin sarki ya bashi al-Qur'ani ya haddace shi ya fahimce shi kuma yana tsayuwa da wannan alqur'ani ba dare ba rana yana riko da wannan alqur'ani ba dare ba rana yana aiki da wannan alqur'ani ba dare ba rana kaga wannan yayi babban rabo duniya da lahira sai ka ji a zuciyarka kai ma ina ma da a ce ni ma kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba ma wani alqur'ani ya haddace shi ya fahimce shi yake aiki da abun da ya kunsa ya zama nagartacce mutumin kirki ina ma ni ma Allah ya sa ni in zama haka wannan abun yabo ne ba abun kushewa ba sannan nabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa rajulun a'atahu Allah malan fa huwa yatasaddaqu bihi ana al-laili wan nahar sai mutum nabi shine mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya sai ya zamanto wannan dukiya da Allah madaukakin sarki ya bashi yana ciyarwa daga dukiyar ba dare ba rana kai ka ce baya son dukiyar idan ka ga yanda yake ciyar da ita kai ma sai ka ce kaf amma wani yayi rabo wallahi ka duba ka ga abun hannunsa bai rufe masa ido ba kuma duk waɗanda suke na jikinsa babu wanda yake kukan babu har ma wanda bai sani ba in dai kana cikin bukata yanzu nan zai yi kokarin kai ka wajen share maka hawaye ka amana yayi rabu ina ma ni ma yadda Allah ya yi mawani arziki da dukiya yake waɗannan ayyuka na alkhairi na taimakawa fuqara'u da miskinai da talakawa da mabukata da ayyuka na alkhairi ina ma ni ma Allah ya bani ina yin irin nasa wannan annabi yace babu dai kenan a fuskokin nan guda biyu idan mutun yaji ina ma shi ma yadda aka yi mawane shi ma a masa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yace babu dai saboda haka ƴan uwa hasada tabbas kamar yadda nayi bayani a baya galibi tana nan a zakatun bayi illa man rahimallah sai ɗan kaɗan ne zaka samu Allah ya tseratar da su to menene sababin hasada me yake ƙara rura wutar hasada a zakatun bayi galibi mutane suna tafiya da hasada to waɗanne sabubba ne suke ƙara haɓaka ta da bunƙasa ta ita hasadar ya kamata mu duba sabubban sa'annan mu duba menene yake maganin hasada saboda hasadan tana da hatsari a rayuwar musulmi me yasa ɗabi'a ce ta shaytan duk wata ɗabi'a ta shaytan kuma Allah yayi tir Allah yayi Allah wade da ita kuma ita ce sabo na biyu da aka saba wa Allah da ita a duniya hasada to saboda haka musulmi yayi kokari iya iya wasa yaga ya kubutar da kansa daga wannan cuta wacce take kai mutun ga halaka ita ce cutar hasada waɗanne ne sabubban da suke kawo hasada ko kuma su ƙara rura wutar hasada a zuciyar bawa malamai sun lissafo wasu sashe na sabubban hasada ko ruruwar wutar hasada a zuciyar bawa na farko suka ce raunin imani da kaddara da hukunci na Ubangiji domin duk wanda yayi imani cewa wannan da Allah masa arzikin nan fa ba wayansa bane bashi ba iyawarsa bace ba kokarinsa bane Ubangiji ne bashi to in Ubangiji ne bashi me zaka sa me zai sa ka jira daki me zai sa ka ji haushi me zai sa ka ji cewa ina ma dukiyar ya tafi saboda in Ubangiji ne bashi Ubangiji ya san hikimar da ta sa ya bashi wannan dukiya kai kuma da bai gwaka ba kai ma akwai hikimar da ta sa Ubangiji ya hana kashi ya bashi kowanne kuma Ubangiji ya hukunta masa abin da yake ga shine fi dacewa da shi ku kaga yanzu wanda yayi imani da kaddara yayi imani da hukunci na Ubangiji ba zai tsaya yana wahal da zuciyarsa ba wajen jin haushi da radadin me yasa wani yake da kaza me yasa wani ya samu kaza ni ba ni da shi wannan sababi na farko kenan cikin sabubban da ke kawo hasada raunin imani da hukunci da kaddara na Ubangiji kenan yanzu idan mutum imaninsa ya kai wani mataki dangane da kaddara da hukunci na Ubangiji wannan cuta ta hasada za ta zamanto ta tafi daga gare shi ko kuma koda akwai ta ba za ta ci gaba da ruruwa tana bunƙasa ba sai dai ta yi ta yin rauni tana ƙasa dalili na biyu cikin dalilan da suke kawo hasada ko su ƙara haɓaka ta su ingiza ta ƙarancin fahimtar sunayen Ubangiji sunayen Ubangiji mun san su amma ma'anonin da sunayen suka kunsa galibi zaka tarar musulmi ba su fahimce su ba akwai daga cikin sunayen Allah Al-Hakim in za a tuna a baya tafsirin da muka yi na fadin mala'iku innaka antal alimul hakim sunan Allah al-alimu mun yi takaitaccen bayani kan ma'anar al-alimu kamar yadda muka yi takaitaccen bayani kan ma'anar al-hakim to yana da kyau bawa yana kokarin sanin ma'anoni na sunayen Ubangiji za su taimaka masa wajen inganta imaninsa za su taimaka masa wajen yakar cututtuka da suke kama zuciya daga ciki akwai hasada dan hasada cuta ce da take shiga cikin zuciya to idan mutun ya san ma'anonin sunayen Allah da siffofinsa ta yadda Allah yana hukunta abin da ya ga dama lokacin da ya ga dama yadda ya ga dama a matsayinsa na al-hakimu mai hikima kuma yakan sa kowane abu a gurbin da ya dace a matsayinsa na al-hakimu mai hikima ya ba ma wani arziki saboda hikima irin tasa wani kuma bai bashi ba saboda hikima irin tasa akwai hikimar da ta sa ya ba ma wani wanda dukan mu bamu sani ba shi ya sani akwai hikimar da ta sa bai ba ma wani ba wanda dukan mu bamu sani ba shi ya sani to idan mun fahimci ma'anar sunan Allah Al-Hakimu ta yadda duk wani abu da zai aikata baya aikatawa sai da hikima, hikimar kuma ba lallai ta banka da gare mu mu gane ta ba. Sannan wani da Allah ya hana shi arzikin tayu zaman sa talaka shine mafi alheri a gare shi, wata kilda an bashi arzikin sai kai shi wutar jahannama, kaga wannan hikima ce ta Ubangiji. Shi kuma wani da aka bashi arzikin bisa hikima ta Ubangiji bashi arzikin shine alheri gare shi, wata kilda an bashi talakan sai ya tafi wutar jahannama. Kowanne akwai hikima da ta sa Ubangiji ya masa wannan hukunci. Inda bayi suna kallon waɗannan ma'anoni na siffofin Ubangiji da sunayensa, za su zamanto shamaki gare su daga wannan cuta ta hasada, kuma za su raunata wanda yake da cutan hasada, za su raunata hasadan a cikin zuciyarsa. Sai sababi na uku da malamai suka ambata shine daga cikin sabubban da suke kawo hasada, akwai neman suna da neman ɗaukaka. Wanda yake neman suna yake neman ɗaukaka, idan bai samu ba, kuma wani a gefe ya samu sunan kuma ya samu ɗaukakan, zai ji yana fatan ina ma a ce wannan suna da yayi ya gushe, ina ma a ce wannan ɗaukaka da ya samu ya gushe shi ya dawo kansa. Wannan kaɗan daga cikin sabubba da malamai suka ambata. Akwai sababi na hudu da na biyar wanda lokuta ba za su, lokaci ba zai ba mu damar ambato su ba. To abu na kusa da ƙarshe, hasada tana cutar da ma'abocinta a nan duniya da lahira. Duk wanda Allah ya jarrabe shi da cuta ta hasada, to tana masa illa. Illa ta farko, cuta ta farko da hasada take yi wa ma'abocinta, zai zauna cikin raɗaɗi na zuciya, ma'ana zai ta wahalar da zuciyarsa. Zuciyarsa za ta yi ta baƙin ciki da raɗaɗi da ba za ta zauna a nitsa ba. To kaga wannan waye cutu? Shi ya cutu. Saboda koyaushe zuciyarsa tana cikin ƙuna, zuciyarsa tana cikin zafi, zuciyarsa tana cikin raɗaɗi, sai zama yana ta wahalar da baiwa Allah zuciyarsa. Bai barta ta huta ba, bai barta ta sakata ta wala ba, kullum yau tana cikin baƙin ciki, gobe tana cikin gilli, jibi tana cikin raɗaɗi, saboda Allah ya buɗa ma wani, Allah ya haɓɓaka wani, Allah ya ɗaukaki wani, ita kuma ba ta son haka. Yau ta zauna cikin raɗaɗi, gobe tana cikin gilli, jibi tana cikin zafi, gata tana cikin tashin hankali. To kaga wannan cutarwa na farko na hasada ke. Shi kuma ma'abocinta dole ne nan gani nan bira, ba yadda ya iya da hukuncin Ubangiji. To kaga wahal da kansa kawai yake da ɓata lokacinsa. Illar hasada ta biyu, tana sa ma'abocinta ya zauna ƙarƙashin fushi na Ubangiji, domin Ubangiji yana fushi da mai fito na fito da hukuncinsa. Yanzu Ubangiji ne ya yi hukunci, kai kuma kana nuna baka yadda da wannan hukuncin ba, me yasa baka sallama ba, kana jin zafi a zuciyarka, kana jin raɗaɗi. To shi yasa Ubangiji yake fushi da wanda ke siffantuwa da wannan ɗabi'a. Sannan cutarwa ko illa ta uku cikin illolin hasada, ma'abocinta yana fito na fito ne da hukuncin Ubangiji, kamar ishara yake Ubangiji ka sannan da kai ban yadda ba. Ina fata an fahimta. Yanzu Ubangiji ya yi kaso, wane ya sa shi basara ke, wane ya bashi taska na arziki, wane ya sa shi ya zama miloniya, kai kuma ka zama abin da zaka ci mafi ƙarfinka, sai kana jin haushi, me yasa wane ya zama miloniya, me yasa wane taskokin arziki ke hannunsa. Kenan hukuncin da Ubangiji ya yi, ka san da Ubangiji ya yi baka yadda da shi ba, kamar ishara da bawa yake yi kenan, Ubangiji wannan ka san da kai ban yadda da shi. To ya kuke kallon matsayin mutum idan ya nuna bai yadda da ka san da Ubangiji ya yi ba? Ta shiga uku ya lalace, in ji baba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je yaƙin Hunain, ya dawo daga Hunain ya yada zango a wani guri da ake kiransa Ji'irrana, wanda tsakaninsa da Makka bai wuce kilomita goma ba. A yaƙin Hunain manzon Allah ya samu dukiya mai tarin yawa na raƙuma da dabbobi da dukiya, da ya zo ya yada zango a Ji'irrana, sai ya raba wannan dukiyar ta ganima da ya samu a Hunain. Amma da ya tashi ka san yanda annabi yake san duk wanda yake sabon musulunta, annabin ya tashi sai ba shi dukiya mai tarin yawa, mamakon dukiya wanda hankali ba zai kama ba. Annabi ya dauki raƙuma 200 ya ba mutum daya, ya dauki dirhami 1000 kaza ya ba mutum daya, wani kuma ko daya ma ba a bashi ba. Me yasa annabi yayi wannan kaso? Annabi yayi la'akari da waɗanda ba su dade da shiga musulunci ba, musamman mutanen Makka Qurayshawa wanda da yazo fatu Makka ne da yawan su suka shiga musulunci. To annabi da yazo ka san sai la'akari da irin waɗannan mutane sabbin mu shiga musulunci, wanda musuluncin bai yi tasiri cikin zukatunsu ba, dan a ƙara sa musu kaunar musuluncin da wannan kyautar. Su ake kira mu'allafatu qulubihim. Sai waɗanda kuma suka dade a musulunci, imani ya dasu a cikin zuciyarsu, ya samu gida cikin zuciyarsu, annabi ya ga ba ma'anar ya ba su komai. Su ko bai ba su komai ba, ya san imaninsu ya ishe su. To annabi da yake so ya gama, sai wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake kiransa Dhul-Huwaisira, sai ce inna hadhihi al-qisma ma urida biha wajhullah. Yace wannan kaso da akai ba dan Allah akai ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ransa sai ya baci, idanunsa suka kada suka yi jajawur, yanda ana tuhuman annabi da rashin adalci wajen kaso. Annabi yace kai tonka, man ya adil idza lam a'dil wa ana rasulullah. A duniya yau waye zai yi adalci wajen kaso? Ni ina manzo na Allah in ban yi adalci ba. In har ni ban yi adalci ba, kenan ba wanda zai adalci a ban kasa. To yanzu kai da Allah yayi kaso ya ba mawane kaza, kai bai baka ba, kana kyashi kana sada kaman kana fito na fito ne da kasan Ubangiji, kamar yadda wancan Dhul-Huwaisira fito na fito da kasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mumini na kwarai kason Allah madaukakin sarki da na manzon Allah sallamawa yake yi, baya fito na fito da su. To daga cikin hatsari da illa na hasada, yadda take bayyanawa kaman ma'abocinta na fito na fito ne da kaso na Ubangiji subhanahu wataala. Sai illar ta hudu, illar hasada ta hudu, cutarwa ce ga wanda ake yi wa hasada. Domin idan kana yi wa wani hasada, da ka masa mummunan addu'a, in aka samu ma wanda bai san Allah ba, wanda duniya ce take gabansa, zai ma ta kai kawo wajen ganin wannan ni'imar ta gushe. Misali a gurin aiki, wanda kuke kai daya a mataki na aiki, Allah ya daukake shi. Idan kai ba mutumin kirki bane, ba mai tsoron Allah bane, za ka yi duk iya mai yiwuwa na ganin wannan ɗaukakar da ya samu ta gushe, ya dawo ku zama ɗaya. Wannan asalin hasada ce. Kai ta cin ƙafarsa, kana saransa, kana sukansa, kana ƙoƙarin ɓata shi saboda me? Saboda hasada. To kaga wannan akwai cutarwa. A ce abokin aikinka ka sa shi a gaba, kana ƙoƙarin ganin bayansa, kaga akwai cutarwa. Allah madaukakin sarki kuma ya ce innal ladhina yu'dhuna almu'minina
wal ladhina yu'dhuna almu'minina wal mu'minati bighayri ma tasawwu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina.
Allah madaukakin sarki ya ce waɗannan da suke cutar da mu'minai maza da kuma mu'minai mata, faqad ihtamalu buhtanan, waɗannan fa sun yi dakon laifi wanda yake mai girma a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To daga cikin illolin hasada akwai cutar da wanda ake yi wa hasada. Sannan daga cikin illolin hasada, kana taimakawa shaitan wajen wannan mummunan ɗabi'a da Allah ya yi tir da ita, Allah ya yi Allah waje da ita, yanzu kana musharaka da shaitan kuma kana taimaka masa. Sannan daga cikin illolin hasada, duk wanda ya zamanto mai hasada, ranar gobe kiyama ba zai dace da alkhairan da Ubangiji ya yi tanadin su ga muminai da musulmai ba. Ma'ana zai taɓe gaban Ubangiji ranar gobe kiyama.
sannan illarta ta ƙarshe tana rage wa ma'abocinta imani, domin imani yana ƙaruwa a lokacin da aiki na ƙwarai ya ƙaru, sannan imani na raguwa a lokacin da aka samu aiki wanda yake kishiyar na ƙwarai, wato aiki na samu. To ƴan uwa, menene maganin hasada? Hasada yana da magunguna da yawa da malamai suka ambata, wanda lokaci ba zai ba mu daman hakaito su ba, amma dai za mu yi ishara kan guda uku kawai. Matakar bawa ya yi ƙoƙarin kiyaye su, insha Allah in yana da cuta ta hasada Allah zai raba shi da ita, wanda kuma Allah ya taimake shi dama ba shi da hasada, to hasada ba za ta zo ba. Na farko daga cikin magunguna na hasada waɗanda za su kare mutum daga afkawa cikin hasada, in yana cikinta Allah ya tsamo shi daga cikinta, ya yi ta ƙoƙarin yaƙar zuciyarsa. Duk lokacin da ya ji yana jin ƙyashin me yasa wani ya samu kaza, me yasa wani ke da kaza, ya tunkuɗa wannan, ya ji cewa hukunci ne na Ubangiji, kaso ne na Ubangiji, shi kuma yanda Allah ya bar shi, watakila akwai hikima da ta sa Allah wannan hukuncin. Kenan duk lokacin da shedan ya kawo maka farmaki wajen dasa maka wannan ɗabi'a tasa ta hasada cikin zuciyarka, kai ƙoƙarin tunkuɗa ta, ka mai da ita, kai watsi da ita. Wannan mafita na farko kenan da malamai suka ambata. Mafita na biyu malamai suka ce yawaita karanta Alƙur'ani da tadabburi na ma'anonin ayoyin, ba wai karatun da muke galibi zurba mu san me muke karanta ba, wannan ba shi da amfani, ko kuma ko da yana da shi ba mai yawa ba ga ma'abocinsa. Galibi in zaka karanta Ƙur'ani, yi ƙoƙari ka karanta kana mai fahimtar abin da kake karantawa din. Sai magani ko kariya na uku cikin abubuwan da za su kare bawa daga fadawa cikin hasada, ko kuma in yana ciki Allah ya yaye masa shi, shine yawaita yin addu'a, domin Allah subhanahu wata'ala shi ke gudanar da al'amuran bayinsa. To idan kana roƙonsa, ko da ka haɗu da jarraba ta hasada, zai gusar maka da ita, saboda komai yana hannunsa, ba abin da zai faru sai da ikonsa. To idan ka taƙarƙare da roƙonsa, ka dage da roƙonsa, da yardarsa zai gusar maka da wannan cuta in kana da ita, in kuma baka da ita ba za ta zo ba. Mafi girman addu'a da aka samu, manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yake yi a wannan gabar, ita ce addu'ar da aka samo daga Zaid ɗan Arqam, Allah yarda da shi, wacce Imamu Muslim ya fidda ita cikin sahihinsa, cewa annabi ya kasance galibin addu'arsa ita ce Allahumma ati nafsi taqawaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maula. Annabi yana yawaita yin wannan addu'ar. Wannan addu'ar wanda yake da hasada, in yana yawan yin ta, Allah zai yaye masa wannan cuta ta hasada. Wanda kuma ba shi da ita, ko kuma ƴar ƙarama ce, Allah zai taimake shi ya kange masa zuciyarsa daga shigowar hasada. Ma'anar addu'ar ita ce Allahumma ati nafsi taqawaha, ya Allah ka zo wa zuciyata da taqawarta, ka sanya ta ta zama mai taqawa. Yanzu duk zuciyar da ta zama mai taqawa, hasada ba ta ga samu gurin zama ba, dan hasada ba sa tarayya ita da taqawa. To idan mutum ya zama mai taqawa, ba yadda za a yi hasada ta zauna a cikin zuciyarsa. To wannan galibin addu'ar manzon Allah kenan. Allahumma ati nafsi taqawaha, ya Allah ka zo wa raina da taqawarta, wa zakkiha, ka tsarkake wannan ran nawa, anta khairu man zakkaha, kai ne mafi alkhairin wanda yake tsarkake ta, ko wanda ya tsarkake ta, anta waliyuha wa maulaha, kai ne jagorar zuciyattawa, kuma kai ne majibincin al'amarin zuciyattawa. Wannan abin da addu'a ta kunsa, wanda kuma manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya kasance yana yawaita yinta. Dan uwa, lokaci yana daga mana hannu, za mu karkare a wannan gabar har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe, sai mu kammala tafsirin wannan aya, abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai, Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana, saboda jawabi da za mu saurara daga kwamitin da suke kai kawo wajen ciyar da ƴan uwanmu na gidan yari karkashin gidauniyar da wannan majalisi namu ke gabatarwa, za mu saurara daga wakilinsu. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za dan yi takaitaccen bayani akan abin da ya shafi kwamatin ciyarwa da tsararrun da suke gidan yari da kuma kwamatin marayu. Mutum na farko akwai Muhammad Musa, ya turo akawun naira 2000. Akwai Ibrahim, ya turo naira 1000. Akwai Abdullahi, ya turo 500. Akwai Haruna Adamu, ya turo naira 1000. Akwai Amina, ta turo naira 500. Akwai Shehu Edi, ya turo naira 1000. Akwai Muhammad Abdullahi, ya turo naira 1000. Akwai Wadalli Husaini, ya turo naira 200. Akwai Husaini M, ya turo naira 1000. Sai sauran wanda suka rage wanda ba sunaye, wannan ya turo naira 1000, wannan ma ya turo naira 1000, wannan shi ma ya turo 1000, wannan ya turo naira 500, wannan ma ya turo 1000, wannan ya turo 500, sai na ƙarshe ya turo naira 400. Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Yanzu abin da ya rage a cikin asusu akwai naira 25,660. Abin da ya rage asusu kenan. A zama na farko da aka yi gabin fara azumi, kwamati suna da kuɗi naira 30,000 wanda shi aka bayar aka fara ciyarwa. Sannan a bayarwa kuɗi da aka yi na biyu, an ba da naira 50,000, shi ne ya zama naira 80,000. An ci gaba da ciyarwa, don haka Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Allah ya sa a mizani. Sai number account kamar yadda ake ƙara faɗa ɗin, zan ƙara faɗa saboda wasu har yanzu suna da buƙatar a faɗa ɗin. Lambar account ɗin shi ne 2 7 5 5 9 9 4 1. Zan maimaita 2 7 5 5 9 9 4 1. Suleiman Attahir, Zenith Bank. Allah ya bada ikon taimakawa. Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Ina ga sauran 'yan mintunan da suka rage ba su minti 3 zuwa 4 ba, za mu ba wa malam ya ƙarisa mana su. Na'am, jimillar abin da aka samu dai shi ne gaba ɗaya naira 80,000 a wannan kara. Na'am, 10,000 ne da 'yan wasu ɗarirrika shi ne aka haɗa da sauran wannan kuɗin da suka rage. 20,000 da wani abu, tunda saura 11,000 ne ya rage. Yanzu kuma muna da 25,000 da wani abu, don haka shi ne kuɗin da yake ƙasa yanzu. Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa, Allah ya saka da alkhairi wannan ƙoƙari da ake wajen wannan gudunmawa. Allah ya nauya mizani da shi. Muna ƙara kwaɗaitar da 'yan uwa, kar ai ƙasa a gwiwa wajen sanya gudunmawanka. Wannan abin da za ka sanya ba zai tafi a tutar babu ba. Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai taskace maka shi, kuma kai ma ai tarayya da kai cikin wannan aiki na alkhairi. Kar ka bar mutane iya su ne kawai suke kai ka zama ɗan kallo, kai ma a yi da kai. Domin ranar gobe kiyama, idan ka ga tarin abin da Allah ya taskace maka, a ma'auninka za ka ce ina ma da na bayar ninkin abin da ya fi haka. Saboda haka ‘yan uwa, kar mu yi ƙasa a gwiwa wajen wannan aiki na alkhairi, don shaidan kullum tilawar da yake yi wa bawa talauci talauci. Idan ka duba iyalai, ka duba bukatu, ko ka yi niyya ma sai ka fasa. To kar mu biya shaidan. Ash-shaytanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsha. Kullum kawai wasiyar da shaidan yake yi wa ɗan adam,
kana da bukata kaza fa akwai iyalai akwai kaza to sai kaga ire-iren waɗannan ayyukan alkhairi ana taiba mutun to karka bari shedan yayi galaba ya rinjaye akan ka kai ma ka sanya gudun mawakka ayi da kai baka san irin tanadi da ubangiji subhanahu wataala maka ba muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa kyawawa da sifofinsa madaukaka wannan karatu da muka yi Allah ya nauye mizanin mu da shi Allah ya karba daga gare mu Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan mu muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙon ubangiji subhanahu wataala waɗanda suka nemi mu sanya su cikin addu'o'in mu ya ubangiji ka marasa lafiyansu ka ba su lafiya waɗanda kuma suke da bukatu ubangiji ka biya musu bukatunsu waɗanda suke ƙoƙarin aurar da ƴaƴansu ka taimake su wajen aurar da ƴaƴan nasu duk wani wanda yake da bukata a cikin mu ubangiji ka biya masa bukatarsa wanda yake fama da rashin lafiya ubangiji ka yayi masa Allahumma atina nufusana taqawaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.